اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. biyar ga watan sha'ban shekara ta 1445 hijinda 6 a cikin karatun mu na littafin riyadus salihin a babban masallacin juma'a na sabuwar jami'ar bayero kano nigeria muna kitabu ko in ce babu sabri babu as-sabr babin da yake magana akan hakuri a satin da ya wuce mun karanta hadisin abi malik al-haris ibn asim al-ash'ari yau zamu tashi a hadisin abi sa'id sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri wanda shine hadisi na 26 a cikin riyadus salihin daga abi sa'id sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafadha ma indahu wa qala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه أبو سعيد الخدري من ترجم السياق قبات أبايا da shi da babansa gaba ɗayansu sahabbai ne ya ce wasu mutane minal ansar mutane cikin mutanen madina anna nasan asalin nasan unas ne unas daga insan daga anasi Allah ce wa anasi ya kathira mutane shine unas ko nas duk abu guda ɗaya ne sa'alu sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su mutanen madina ne sahabbai kenan wanda annabi hijira ya tarar da su an ce da su ansar ne saboda sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya baro makka zuwa madina me suka tambaye shi abu ne na duniya ko abinci ko na abu fa'atahum ya dauka ya basu yana suna cewa ya basu ya dauka ya basu walam yatahana ko walam yatahawana ko walam yatawana bai yi jinkiri ba sallallahu alaihi wa sallama saboda shi an gina shi ne da makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u in dai ka tambayi annabi abu to zai baka yana da samaha yana da makarimul akhlaq da suka ga ya ba su sun masaluhu sai suka dada tambayansa suka roƙe shi fa'atahum sai ya dada ƙara ba su karo na biyu kenan hatta nafiza ma indahu suka ta tambayansa yana bayarwa su tambaye shi ya bayar tambaye shi ya bayar har sai da dan abin da yake hannun nasa ya kare gaba daya sallallahu alaihi wa sallama zahaba bil infaq jami'a ma indahu bayarwa in sai da ya karar da abin da yake hannunsa gaba daya shine nafiza ko nafida sun tambaya ya basu tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ruwa kuma bai sanya hana ba fa qala lokacin da abun ya kare a suka ci gaba da tambayan sa hina anfaqa kullu shay'in biyadihi lokacin da ya ba su duk abin da yake hannunsa din gaba daya ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum yace babu wani abu a wajena na alkhairi ba ni da wani abu da zan ajiye shi na alkhairi a riwayar bukhari ma yakunu ba wani abu da zai kasance wato wani abu na alkhairi wannan min din bayaniya ce falan addakhirahu wato ankum ban ajiye shi in baku ba ko in rike shi in ki in baku da abinda kuke tsammani na alheri yana hannuna la aj'alhu dhakhiratan li ghayrikum wallahi badan ajiye shi in boye in hana ku in ba wasunku ba abinda yake falan adda yake nufi da falan addakhirahu ankum bazan ajiye wani abu ba in hana ku ku tambaye ni in ki in baku babu duk abin da kuka tambaye ni wallahi inda ya da shi ne zan dauka na baku sai ya kama musu nasiha wa man yasta'fif amma ku sani duk wanda yayi al-isti'faf wannan bi fakkil idgham kenan yasta'fif fi'li ne majzum bisukun lafzan kina ana nufin man talaba al-iffata wanda duk ya nemi kamewa ya daina roko a cikin ku ya daina miƙa wuya ya daina miƙa hannunsa yayi hakuri da rayuwa baya roko wa man yasta'fif wanda ya kame ya daina roko ya daina bara ya daina tumasanci ya daina nema a wajen mutane yana sa ido yana miƙe wuyansa a bashi na wani inda yayi wannan yu'iffahu Allah to Allah zai ainihin wato kame shi abinda ake nufi da yu'iffahu Allah Allah zai azurta shi da kamewa yarzuquhu Allah bil iffati Allah zai masa arzikin kamewa sai ya zama afifi in an ce afifi al-afif ko an sa mutum suna afif ana nufin mutumin da yake da hakuri baya roko ga abu nan yana gani yana so amma ba zai iya bude baki ya ce a bashi ba shine afif wa man yasta'fif wanda duk ya kame ya bar bara ya bar roko ko da yana son abun ya fifita yayi hakuri yu'iffahu Allah Allah sai ya azurta shi da kamewa ya zama yana da kima da daraja wato a wajen mutane kuma abu ne da kowa ya riga ya sani cewa duk mutumin da yake da yawan roko bani to baya daraja a idan mutane wannan ba sai an ja aya an ja hadisi an yi bayani ba wanda Allah ya masa arziki yana iya kamewa ya rike talaucinsa to Allah zai koro masa arzikin ta inda baya tsammani ba tare da ya wulakantar da kansa ko ya tuzartar da kansa ba amma duk wanda yake yana ganin shi mai wayo ne yana taroƙon mutane a can ya roƙa a can ma ya je ya roƙa a can ma ya je ya roƙa to zai ta roƙa ko dai ya samu tare da wulakanci ko kuma ya rasa tare da wulakanci kuma da ka zo kofar gidan wani sai ya rufe maka kofa yanzu zai roƙe ni da aka kame wannan jama'a iffa din nan abu ne da suke ƙara mutum daraja da matsayi a wajen Allah da wajen mutane me yasa maroƙi ba ya da daraja idan mutane saboda roƙo yake me bambancinka da maroƙi mai tashi yana roƙo yana bambadanci akwai wanda baya iya hakura in yaga abu shi dole sai ya ce a bashi kuma ba a gina rayuwa akan haka ba, mutunci bai ginu akan haka ba. Talauci din nan da kake gani, duk wanda kake gani daidai gwargwado, akwai abin da Allah yake da rabon sa, ya nemi wani abin ya rasa, wani abin a bashi. Ba wani wanda yake rayuwa 100% fa wai yana samun abin da yake so. Kowa ya haƙuri, kuma kowa yana kan rayuwa akan haƙuri. Ko attajiri ne babban mutum da kake gani, shi ma yana da wata harka mai girman gaske da zai sa a gaba, yake neman Allah ya bashi ita, amma yana ta nema bai samu ba. Yanda za ka yi ta tara kuɗinka ƙanana, kana so ka sayi wani abu, shi ma ka zai ta tara manyan kuɗi don ya samu ya wata harka irin daidai ya shi, kuma ka ga bai samu ba. Amma yau al'amura sun lalace, roƙo ya zama kamar addini a wajen mutane. Roƙo a ofisoshin gwamnati, roƙo a abubuwa ba a cewa komai, musamman yanzu da ake siyasa. Mutane kawai sai su sa alamunsu na siyasa, suna bin ofishi ofishi, suna roƙon kuɗi. Sai a ba su, Allah bai a bai, ai ta tumasanci. Roƙo ya zama abin da ya zama, yanzu har mai ba da hannu a hanya, a titi, ɗan sanda mai ba da hannu ya iya roƙo. Bai san ka ba, bai taɓa ganin ka ba, ba wata alaƙa da kuke da shi, wallahi sai ya roƙe ka, ka ba shi. Jami'in tsaro da ya kamata ya caje kai, tabbatar kai mai gaskiya ne, ba ka da wani ham abu, wani hamful abu da za ka iya cutar da mutane, yanzu roƙonka zai, da ka ba shi abu zai wuce, ba ka da damuwa. Lokacin da ake yawan kashe-kashe a garin nan, ake ta zubar da jini, ana harba-harba ɗin nan, akwai yaron da aka kama shi, aka ce ya aka yi ka shigo garin nan da bindigogi, ya ce wallahi 200 ya bayar 200. Mai tsaron da ya zo yana miƙa mai naira 200, ya ce Allah kiyaye, shi kenan. Wanda wannan aibu ne, wallahi ci baya ne, kaga jami'in tsaro yana bambaɗanci, yana roƙon kuɗi. Kwanan nan na zo wucewa a wani junction, wasu ƴan karota hasara mai yayi, chairman, na ce ni ko mai alaƙa ta da chairman, ka gane da ɗan gemu na abota ka ce min chairman. Sai wani abokin tafiya ta yake cewa, ce ai haka ake mallam yanzu, sara maka za a ce, a sara maka a ce wane, saboda ka ɗauka ka ba, in kayukan mutane ne da kai a cikin buɗin motanka, wallahi sai ka wuce. Ba yi da kyau irin wannan, ya kamata jami'an tsaro su ji tsoron Allah, ku daina wulaƙanta kanku, ku daina tozarta kanku, kuna bambaɗanci. Ko mutum ya tsaye da kai, mai kwan ya caje ka, sai rinka to alaji, wallahi ka san dai halin da ake ciki, wallahi wata ya yi nisa, ba mu yi albashi ba, wallahi muna cikin wani yanayi, ga kuma bindiga a rataye a wuyansa. Ba yi da kyau. Da haka yanzu roƙon nan da kuke gani ba inda ba a yinsa, a yi a masallaci, a yi a kasuwa, a yi a makaranta, har masu mutunci ma yanzu roƙo suke. Mai mutunci ya daina roƙo. Da haka ya kamata mutane su sani cewa roƙo ɗin nan haramun ne, kuma wanda ya kame Allah zai kamar da shi. Kai haƙuri da talauci, ba wani wanda baya haƙuri, daidai gwargwado da ɗan abin da yake rayuwa. Allah ya mana afuwa. Man yastaghni, wanda ya bayyana wadatarsa bita'affufi amma fi aidin nas, shine yastaghni. Ma'ana ba ka da shi, shine ina son fassara muku yastaghni. Ba ka da shi, amma saboda kamewarka har mutane suke ɗaukan kamar kana da shi, shine yastaghni. Ka nuna kamar kana da shi, baka roƙi kowa ba, wataƙila an zo ana bayarwa ma baka miƙa hannu ba, kuma wallahi kana buƙata. To yughni Allah, duk mai irin wannan ɗabi'a kuma Allah ya alƙawari sai ya azurta shi. Wa man yastaghni, wanda ya nemi bayyana wadatarsa saboda kamewa, ya haƙura, shine yastaghni. Bai roƙi wani ba, bai tambayi wani ba, to Allah sai ya wadatar da shi. Ya ja'aluhu ghaniyyun nafsi, Allah zai bashi wadatar zuciya. Kuma babu wadata in ba wadatar zuciya ba. La ghina'a illa ghinan nafs, babu wadata in ba wadatar zuciya ba. Malam duk abin da Allah ya baka, na arziki da kuɗi idan baka da wadatar zuci wallahi baka da wadata talaka ne kai shine zaka ga malam mutum mai kuɗi amma Allah ya jarabe shi da talaucin zuciya baya iya amfanuwa da kuɗin shi baya iya ci mai kyau da kuɗin shi baya iya saka mai kyau da kuɗin shi baya iya taimakon wani da kuɗin shi kuma gashi Allah ya jarabe shi yana tabautar tara kuɗin ba za ka ga riga mai kyau ba a wuyansa ga kuɗi da wadata ba za ka ga abin hawa mai kyau ba a ganshi cikin ni'imar Allah wallahi ba zai iya ba kuma baya taimakon iyayensa ko ƴan uwansa ƴaƴansa ma sai dai su sata ballantana magana ya taimaki da'awa ko ya taimaki musulunci kan ba a wannan magana akwai wanda Allah ya jarabe su a rayuwa su kuma rayuwarsu sai dai su mutu suna tara kuɗi amma kuɗin nan baya musu amfani ga mutum yana cikin matsi ya mutu a cikin matsi kuma ga wadata wallahi wani mutum malam da ya mutu kuɗin da ya bari wato ba wanda ya yarda aka rinka bankaɗo kuɗi ashe yanzu wani dama yana da shi haka ya mutu a banza a wulaƙance cimfuda kirki babu a falonsa ɗan kafin na arziki da zai ɗan ajiye ƙafarsa ya huta wallahi bai da shi uwarsa a talauce ubansa a talauce ƴaƴansa a cikin tsumma amma fa akwai kadarori gonaki shaguna trelolin motoci ƙananan motoci wane ne da wa duk inda harka ta kuɗi sayan ƙasa filaye a Abuja a Kaduna gidaje a kaza amma wallahi malam idan aka zo masallaci dan shi sai ka bangaje shi ka wuce mai da rigar arziki haka yake zama a bakin titi in yamma ta yi ya aika mai tsire ya zo ya sai tiran 200-300 ya ci in yamma ta yi can ya hada da gyada soyayya shikenan ya koma gida a kawo masa tuwon samiyar kuka ya ci wallahi hatta abincin gidansa ana bayani abinci shinkafa ce da wake haka ake yinta alkawari ne ranar da aka canja sai a dan sa mata manja akan ta ai jollof dinta iya shekaru haka ake magana kashin miya babu amma fa yin multimillionaire ne irin waɗannan kuma duk inda hanyar neman kuɗi ta zo za su je su nemo kuɗin amma bayan kuɗi ai mutum yayi asara ba karamar asara ba a wannan duniyar da take tafiya da wuri ka zo ka tara kuɗi ba ka more kuɗi ba ai maganin kuɗi a kashe kwarai duk wanda ya samu wallahi ka tsaya ka darje ka daka iya duka wallahi to me amfaninsu ka gaya mun me amfaninsu dan ka zuba kuɗi a aljihunka kana ganin abun bukata baka kashe ba me amfani ka ci abinci mai kyau ka saka sutura ka tarfin asiri ba alfahari ka gina gidan zaman ka cikin yalwa da iyalinka da ƴaƴanka ka samu abun hawanka na arziki da kai da ƴaƴanka da ƴan uwanka ka taimaki ƴan uwa da dangi ka ba wa mutane mabukata Allah ya ta kawo maka shine dadin kuɗi amma ka zo kana ta ganin lambobi kawai kana hada kuɗi sai lamba kake gani a waya sun gama da kai suna can kuɗin suna cin more su kai an barka da lamba a waya alat komi ba za ka iya yi ba kana kewaye da talakawa ba ka iya taimaka musu daidai da umaran nan fa da kake gani da aikin hajjin nan wallahi akwai wanda baya iya zuwa wani ya je su dai ce a guda ɗaya daman Allah ya ce shine na wajibi baran koma ba dab yanzu kashe miliyan kaza bai zai ba yana ta tara kuɗi ajalinsa kuma ya zo wani yaro ya zo ya same ni ya ce shi kadai a cikin ƴaƴan babansa shi kadai wannan shekaru fa da dama shi kadai ruwan kuɗi banda kadarori da filaye da kamfanoni shi kadai a cikin ƴaƴan da yawa ya ja sama da naira miliyan 200 shi kadai dan karami yaro yace wallahi malam haka Allah ya kawo mana arzikin nan malam tsohon nan kafin ya mutu baya takuwa akwai kamfanoni akwai gonaki akwai shaguna a kasuwa ya tafi kuma ko masallaci ɗaya bai gina ba ko aji ɗaya na islamiyya bai gina ba ko makara ɗaya ya saya a wani masallaci makara dai yace ga tafi sai Allah bai taba yi ba kai Allah raba mu da kudin banza eh da ka kowa ya samu kudi tun yanzu zaka fara da ka samu ka murkushe kawai Allah to ka tsaya kana tarawa inda mutuwan nan take da sauki yanzu ai in ka ga ka tara kudi to na bukata ne da zaka yi wani abu nan gaba da ka sa a gaba amma ka kauke ta ajiye kudi haka kawai a zo ka mutu ka bar wa yaran ma ko addu'a ba lalle sai rinka yi maka ba aje can ka je ka ci uban duka ai wani yace yace wallahi mallam tun lokacin da wani aboki na mai kudi da ya hadari ya mutu na tsorita da harka yace wallahi mallam biliyoyin kudi ne da shi account yaro karami billions ba wai million ba biliyoyi kudi kawai yake a bana ce amma fa baya ci daga shi sai matarsa sai da daya kwallam Allah ya kashe shi ya mutu baya tsammanin mutuwa ka san haka mutuwa take da wannan cin amanar ka saki jiki ka miƙe kafa kana ganin bayan zuma wuf sai dai ka ji ana marrabuka wama dinuka ka leka ka duba ka ga ina ne falon ka ne ko kofar gida ne ka ganka a cikin kabari zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un andira kenan yace mallan haka mallan matan nan yarinya karama aka hada mata kudin nan da dan yaron nan nasa mallan iyayen ma duka babu yace wani abokin mu kawai talaka shi yazo ya aure matarsa da ya wayo shi da baraye abokin da fa shi dan aike ne aboki ne amma dan aike da haka mai gidan yana mutuwa sai kama zuwa yana gaida matar gidan yana ko akwai aike da za a yi muku hajiya ko za a taimaka wa yara ko za a kai su makaranta ya zo ya taya ta damuwa sauransu tana gama ta kabarta sai ya aiko ya ce to yana so a ba shi dama ya ci gaba da kulawa da 'ya'yan abokanansa abokinsa kamar yaya ya ce wallahi yana so in dai hajiya ta yadda zai aure ta ta ce wace irin magana ce wannan ya ce aje dai a shawara hajiya ni kulawa nake so na yi da yaran 'ya'yan abokina ne ina so in kula da su ta je ta shawara da kawayenta suka ce ah ke yanzu kika samu ya kula miki da 'ya'yanki ya kula miki da arzikinki kuma yana ganin darajarki da kimanki me kika rasa alhali ki je ki aure wani wanda zai zo cinye miki kudin ga wanda zaki iya dila shi wanda zaki iya cewa ai ai kuma daman yana tare da ku Allah suka ce Allah kuwa Allah ya ce miki mutumin ka sai ta ce ba komai yazo ya aure ta sai gashi a yana hawa mota mai bala'in tsada ta mai gidan da ya mutu ya yanka rigarsa shadda sosai ya lale mota ya shiga gareji in ya zo mai gadi baya fita haka zai tit pit 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 a bude mai wuu ya shiga kawai ya ji bayanin kudi kenan ai wani haka yake tai kai wallahi da kai nake wallahi duk wanda ya samu bai ce more ba in ba kai wasa wallahi wani zai zo ya ce more kana kabari mutumin na ba haka bane daga kowa ya samu wallahi amfana ka taimaki tsohuwar ka taimaki babanka abokananka ka taimaka musu ka agaza musu duk wani mai bukata ba za ka ragu wallahi kai musu kai ma ka more ka ce ya Allah abinda ya saura kuma magana saci shikenan dab Allah ya mana afuwa shine wani yazo neman aure ya ce mallan Allah indai akwai wata guzuma ina nema wallahi nace me guzuma ya ce irin matan mai kudi din nan da ya fadi ya mutu matan mai kudi din da ya fadi ya mutu ya banta ita nake so wallahi saboda in kula da ita ai mutane malam wasu akwai shakiyanci wato kuma gaskiyar sa ai ko auren ma za ka yi gunda ka dan kimta ka samu mai dan mai ko mai wallahi akan ka je inda kake abushe su ma abushe kun gane wa man yasarni yughnihi Allah ko to sai wa man yatasabbar daga as-sabru ne wanda ya kallafa wa kansa ya takallafi sabra ala dhiqil aishi wa ghairihi wanda ya dora wa kansa hakuri a dole ha ka dora wa kanka hakuri a dole kuncin rayuwa ba yanda zaka yi abubuwa yunwa talauci bukata kai ta dandanan wahala kana taiwa Allah godiya kana ce Allah dai muna neman budi daga gare ka yusabbirhu Allah Allah zai baka hakuri shine subbirhu Allah ay yuqtihi min haqa'iqis sabri almusila lirida Allah zai baka abubuwa na hakuri da zaka samu yardar Allah da wannan hakuri kuma duk wani abu mai wahala Allah zai sauƙaƙa maka har ya kai ka sharafu maqamin sabri wa uluhi wato matsayi ne masu hakuri da daukaka ranar tashin alkiyama yin hakuri Allah zai sanya ka cikin as-sabirin masu yin hakuri manzo Allah ya faɗi wannan hadisi dan ya nuna maka lalle rayuwa sai da hakuri musamman irin yanayi da ake ciki na rashi da matsi rayuwa ta zama abin da ta zama kaman mafarki ana ta ganin abubuwa kowa ya zuba ido ana ta kallo abu yana nan kowa sai zargin kowa yake gwamnati ta zargi yan kasuwa su zargi yan kamfanoni su zargi gwamnati yan canji su zargi dala ta zargi barayin gwamnati gashi nan dai talakawa suna nan akan su yake karewa kullun farashi karuwa kullun ba wai fa sai sati ba kullun yau ya karu gobe zai dade karuwa yau ya karu gobe zai dade karuwa ba mu san ina za a je ba komai da ka sani ba abinda baya hawa ana cikin wannan yanayi da zudin nan wani dan uwa yake nuna mun wai a jarida wai minister of power yana magana cewa wai dan nefa ma da ake barwa gwamnati ba za ta ci gaba da ba da subsidy na nefa ba da zudin nan suka sako wannan albishir din suka ce a gaya muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen nan ku suna da tausayi akwai jin kai ai wani abun aya kamata ai siyasa ma a ciki a lokacin da mutane suke cikin wayo Allah sun shiga uku a lokacin da abincin da za su ci yana gagarar su a lokacin za ku yi ta bunko masifa ko shekara ɗaya ba ku yi ba shekara ɗaya ba ku gama yi ba masifa kawai daga wancan sai wannan daga wani irin rayuwa ce wannan amma dai maganin talaka ko talaka ya gane nan gaba ka shiga hankalinka ka shiga taitayinka ka san wa zaka zaba har yanzu talaka bai gane ba ai har yanzu bai gama bai jijiki ba tukunna da saura Allah sauki duk wanda ya hakuri yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadan ata annabi ya ce ba abinda aka ba wani kyauta da aka bashi khairan da yafi mai alheri a wannan rayuwa wa ausa yafi yalwa min as-sabri irin hakuri ashabul jannati yawma idhin khairul mustaqarran wa ahsanu maqila masu hakuri ne masu shiga gidan aljanna dan wani abun ma in baka yi hakuri ai sai ka ji ridda zaka yi to kashe kanka zaka yi to idan baka yi hakuri ba ya zaka yi rashin mutunci yanzu an fara sace-sace na rashin kirki a zo wani yake nuno mun wani hoto yake turowa a Lagos wai wani mai kudi ne yana taimakon mutane biredi ne na naira 100 ya saya da yawa biredi na naira 100 a shago aka ce kowa bilayi ga layin Yarbawa ga layin Hausawa ana jefa musu biredi duke biredi naira 100 duk wanda zai wuce sai ya tsaya ya karba a Najeriya ana duka kai ma ka gani ko doctor duka ka ci uban duka ka karbi biredin 100 ko kuma kana dariya kana mamaki yanzu nan ka fita bakin wannan bakin gate din nan na jami'a wallahi malam ka fita ka gani ka dauki breadin 100 din ka ce sadaka ka sha mama sai sun kariya ka ture ka za a amake ka a debi abinda ya kamata a ce an faɗi da wani rahoto da na gani shi ma wasu ƴan Najeriya su ma sun yi gudun hijira wajen mutum 40,000 ko nawa sun shiga Niger ba abinda za su ci Niger din da mu muke taimaka mata a cikin wasu abubuwa ba ta kai ga yanzu ana tsallakawa an tafi can gurin shugabanninmu ya kamata su daɗa dubawa jiya wannan uwa ya ciro mana takarda a karatu ya ce barayi sun shiga gidansa shekaran jiya suka hada shi da matarsa suka musu shegen duka kafin a karbi kudin ka sai an dakika dan ka san halin da ake ciki a kasan nan suka daka shi yadda ku sosai suka kama matar a gabansa suka yi mata fadi sannan kuma suka kwace motarsa ta hawa ya zo wajen karatu magariba da isha irin wannan wanda ka zo ce dan Allah ga takardarsa a taimake shi da addu'a ga bala'in da ya same shi jiya a cikin gari cikin unguwa wani sarki yake gaya mu yace malam ka gaya mutane nan gaban mutum ya dauko buhun shinkafa a halin da ake ciki daina goya shi a mashin dan ya bi ta wani gurin ba lalle ne ya iya wucewa ba indai ba daina wannan abun ba akwai hadari Allah muna kai kuka gare ka Allah ka ce mu yi hakuri mun yi hakuri Allah duk wanda yake da hannu wajen jefa mu wannan bala'i Allah ka dandana masa a duniya kafin ya fita bala'ira mu kuma ka ba mu hutu ka sauƙaƙa mana in mun yi laifi ne Allah ka ba mu ikon komawa gare ka Buhari da Muslim ne suka ruwaito shi Imam An-Nawawi ya kawo mana wannan hadisi a wannan babin ne dai nuna mana muhimmanci hakuri. Wani Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amri al-mu'min in amrahu kulluhu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara fa kana khairan lahu rawahu Muslim. Abi Yahya Suhaib bi dhammil ha Suhaib wannan sunan ba mu fiye sa shi a cikin sunnakin mu na Hausa ba ko Fulani Suhaib ibn Sinan ibn Malik ibn Amr ibn Aqil ibn Amr ibn Jandala ibn Juzaima shine marwacin wannan hadisi namu wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada shi wannan Suhaib a takaice sahabi ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an taba ribace shi rumawa sun taba sace shi ko suka kwace shi yana dan karami har aka je aka saida shi a kasuwa suka kawo shi Makka Abdullah ibn Jud'an ya saye shi ya yanta shi ya zauna tare da shi har sai da shi Abdullah ibn Jud'an Allah ya masa rasuwa a wata riwayar cewa kai gudun waye daga hannun Romawan da suka kame shi suka mai da shi bawa lokacin da ya girma tunda yana yaro ne suka kama shi lokacin da ya girma ya yi hankali sai ya samu ya balle ya kubuta ya zo Makka ya zo ya kulla kawance da Abdullah ibn Jud'an yayin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wannan Suhaib ibn Sinan yana cikin as-sabaqina ila al-islam wanda suka riga kowa shiga musulunci tun farko ya musulunta da shi da Ammar ibn Yasir a rana daya kamar yadda Imam Waqidi ya faɗa sun musulunta bayan mutum 30 da wani abu a duniya gaba daya Suhaib ibn Sinan shine na 30 da wani abu da shi da su Ammar a musulunta a lissafin wanda suka fara musulunta kuma shi Suhaib ibn Sinan yana cikin al-mustada'afin da Allah ya bada labari a Makka mutane masu rauni wanda suka fada hannun kafirai aka yi taimusu azaba ya azabta sosai, an dake su, an shanya su a rana, an ba su cikin yunwa da talauci da wahala. Yazo Makka, yazo Madina tare da Ali ibn Abi Talib a watan Rabiul Awwal, lokacin ya raba gida biyu. A lokacin manzon Allah yana Quba, bai bar inda yake a Quba ba, inda ya sauka sai ga shi wannan bawan Allah ya zo ya tarar da manzon Allah a wannan guri. Manzon Allah ya kulla alaƙar zamantakewa da ƴan uwantaka da abokantaka tsakaninsa da Al-Haris ibn Simma, Al-Haris ibn As-Simma. Kuma duk yakukuka da aka yi tare da manzon Allah, Suhaib ibn Sinan ya je da shi aka yi. Ya zo a riwaya daga Anas, ya ce as-sabbaqu arba'a, waɗanda suka riga mutane shiga musulunci hudu ne. Ya ce ana sabiqul arabi wa Suhaib sabiqul rum, ni ina ce wanda na riga larabawa shiga musulunci, sai kuma Suhaib shi kuma sabiqul rum ne, da Salman sabiqul faris, Bilal sabiqul habash, kama yadda ya ambata. Umar ibn al-Khattab yana son wannan mutumin Suhaib ibn Sinan, yana cikin mutanen da yake kaunarsa sosai, kuma an ce Umar yana kyautata mai zato, ya matso da shi, kusa da shi sosai. Lokacin da aka soki Umar daga cikin waɗanda ya wasiya in ta kama a yi mai sallah, akwai wannan Suhaib ɗin. Kuma shi ne mutumin da aka ce Umar ya ce kafin Ahlus Shura su yanke hukunci wa zai shugabance su bayan shi, to Suhaib ya rinka yi mutane limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana da hadisai sun kai 30 da aka ruwaito a cikin littafin Musulunci, wanda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam directly ya ji ya faɗa. Muslim ya ruwaito hadisansa, amma Bukhari bai ruwaito ko dai a cikin nasa ba, ba su cika sharaɗinsa ba. Ya rasu a Madina shekara ta 38 shi Suhaib, wasu suka ce 39, yana da shekara 73 a duniya, kuma an binne shi a garin Madina. Allah ya yarda da shi. Ya ce manzon Allah ya faɗa cewa abin mamaki ga al'amarin mu'mini, ajaban li amri mu'min, ajaban li amri mu'min, abin mamaki lamarin mu'mini, akwai abin mamaki. المؤمن الكامل العامل بالعالم بالله الراضي به وانده يدد الله يدده كنشو كنشان الله إن أمره كله خير دكا الأمر المؤمن الهيريني بايدا وانا أبو كومي أبونا أكيني في مالا دي إند أبو يو دي إند رأيوا تجويا ومؤمني شي الهيريني أو جنسا كوي كي أبونا أكي سوكا زمكينا duk inda rayuwa ta kai, inda dadi alhamdulillah, in ma ba dadi ne ka dai gode wa Allah alhamdulillah. Inna amrahu kullahu khair. Wanda Allah ya ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba wanda yake da wannan falala, wanda yake dacewa da duk yanayin rayuwa yana iya hakuri da ita in ba mai imani ba. Idan an samu wadata alhamdulillah ya hakura, yana cikin godiyar Allah. Idan ana cikin matsi ma dai, baya barin yanayin rayuwa ya raba shi da imanin shi, baya bari. Mumini shine mai wannan, in asabatu sarra, idan abun farin ciki, sarra ma yasurruhu, abinda zai faranta mai rai, abun wadata, rufin asiri, mulki, sarauta, ilimi, daukaka, wadata, yalwar abun hannu, abinci, rufin asiri, duk abinda ya samu mumini, to shi sai yayi wa Allah godiya shakara. Abinda ake nufi da shukur, wato yana ganewa cewa Allah ya masa ni'ima sai ya gode masa. Fa kana khairan lahu, wannan din godiyar Allah din shine fa alkhairi gare shi, kuma ga samu lada. Wa in asabatu darra, darra ma yadurruhu, abinda zai cuci mumini, ciwo ne, rashin lafiya, talauci, matsin rayuwa, bukata, rashi, rashin samun nasara akan wasu abubuwa, kaji dai abu ya dinke maka dai bayan da zaka ji dai, to shi ma sabara sai ya hakuri. Wa tasaba zalika inda Allah, sai ne mulada a wajen Allah, yace duk kunci da aka fada ai wasu sun fada cikin kunci sama da yadda muka fada ba komai zamu yi hakuri wanda kuma wannan shine kullun malamai suke gaya wa masu imani ku yi hakuri da duk yanayin da kuke ciki ba wai dan an yadda da gudanar da ku da mulkar ku a cikin yanayin bane ba dan an yadda bane amma shari'a tace mu yi hakuri mu tuna da Allah mun koma ga Allah shine zai ba mu mafita khairan lahu fa kana khairan lahu as-sabr fi ad-darra khairan lil mu'min yin hakuri a cikin kunci shine yafi alheri ga mai imani ka daure ka cije ka koma ga Allah wannan shi yafi alheri gare ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bishara ga mu'mini kaga wannan hadisi ya dace da mu a wannan yanayi da muke ciki da kuma watakila ma wani yanayin da yake ashaddu da zamu iya fadawa mu rike hakuri hakurin ba aikin banza bane akwai lada ne a wajen Allah in kai hakurin shine za a tsare maka imaninka kuma da hakurin ne zaka samu biyan bukatarka da hakurin ne zaka fada cikin alkhairi tsundum amma rashin hakuri ba abinda zai jawo maka illa ka fada cikin masifa ka fada cikin bala'i kuma ba yanda zaka yi sai yanda Allah ya yi da kai to shi yasa kai mu'mini kawai kai hakuri wa Anas radiyallahu anhu qala lamma saqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ja'ala yataghashahu al-karbu fa qalat fatimatu radiyallahu anha wa karba abata fa qala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawmi falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban da'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu ya abatahu inna jibrila nan'ahu ku ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat fatimatu radiyallahu anha أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري الله أكبر wannan hadisin Anas bin Malik shi ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun karanta tarjumar Anas a baya yayin da ciwo ya kama manzon Allah shine saqula kalmar saqula tsananin ciwo wato mai nauyi shiddatul maradi yana kama annabi kuma ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dab da mutuwa kenan yawanci Allah kai mana afuwa ya rab wasu bayin Allah in sun zo za su mutu sai ciwon yayi tsanani ko duba shi asibiti aka je aka ce ya jiki sai a ce to sai dai hakuri ba wani kam jikin ba dadi in ka ji ana faɗan haka to komai kawai zai iya faruwa to a cikin masu imani mu'minai akwai wanda Allah ya kan jarrabe su sai su ciwo mai nauyi ashe mutuwa za su to alaman wannan shi kai in ka ga ciwo ya maka tsanani to dama ya kamata ka kimtsa amma ka ƙara kimtsawa in dai ka ga ciwo ya yi tsanani kana ta shan magani ya ki warkewa to wataƙila na tafiya ka fara gaya wa kanka wannan ciwon da baya jin magani wataƙila wani abu ne kuma ya rab ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah kuma mai jinya kama zai iya ganewa zai iya cewa to jikin wani dai kam sai dai abin da Allah ya yi ana dai cewa da sauki da sauki a Hausa amma fa shi ba sauki sai dai sauki na imani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin irin wannan yanayi ciwo yayi tsanani sosai har ta kai ga sai ana ɗiban ruwa bukiti bukiti ana zuba mai saboda zazzabi in an watsa masa ruwan nan sai dai kaga tiriri jikin yayi zazzabi har wani sahabi yake cewa ya Rasulullahi irin wannan zazzabi haka da mun kana yin zazzabi haka yace u aku kama yu aku rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zazzabi shi zazzabin annabi ninka mai ake na mutum daya da na wani mutum daya yace wa zalika anna laka ajrani wannan yana nuna ya manzo Allah kana da lada biyu kenan yace kwarai ina da lada guda biyu annabi yayi ciwo lokacin da yazo zai bar duniya ta yadda masallaci baya iya takawa da kafarsa yaje sai an rangaranga da shi sai an jawo shi an riko kafadarsa mutum biyu wata khuttu rijlahu al-ardh kafafuwansa guda biyu suna jan ƙasa haka ake jawo shi baya iya takawa saboda jikin yayi rauni tabbi Allah kai mana afwa in kaga mutun yana kazarkazar lafiya ce da shi mala in kaga mutun yana motsi akwai lafiya wallahi akwai lokacin da kaga daga hannun nan haka ka daga shi haka wallahi baka isa ba ka daga shi haka ka ce sannunku wallahi ba za ka iya ba sai dai ka daga dan yatsa ina gajiya sai dai ka daga dan yatsa haka baka isa ka daga hannun ba juyi fa sai ta kai ga dan adam fa juyawa sai an murgida shi wannan mutum din da kake gani mai fada mai bala'i mai masifa zai zo ya hau kan gado wallahi sai an murgida shi wani a jikin sa yake kashi akwai wani marar lafiya da aka je duba shi jinya saboda tsabar dadewa a kwance wallahi mala har gadan bayan ya rife ya fara doyi da diwa da yake ya samu masu jinya shashashu da ba sa kula da shi ya dade watanni a kwance ba sallah ba kashi anan yake su murgina shi su juya mai kwanciya babu wallahi har bayan ya rife jini da diwa har tsutsa kuma bai mutu ba wannan shine mutuwa akan gado kenan tsutsa ta fara cinka ba kai ka kabari ba mala shi yasa wallahi mala duk abun da zaka roka a duniya ina gaya maka bayan imani ka roki lafiya kaga idan Allah ya baka lafiya ya baka babban jari wai wai baka da kuɗi baka da abun da zaka ci ba wallahi da sauki ai in dai kana da lafiya duk rikici a san abun da za a yi in dai akwai lafiya a san yanda za a yi mala amma idan babu lafiya akwai mushkila ba abin da zai yi in baka da lafiya komai tsayawa yake yi in ofis ne ba za ka je ba in sa hannu ne a takarda ba za ka iya yi ba in harka ne ba za a yi da kai ba in lissafi ne an daina yi da kai sai a ce Alhaji ba lafiya ko da wadatar in ba lafiya wallahi ba ta ciwuwa wadatar za ka ka roki Allah ya baka lafiya kuma duk abin da zai taɓa lafiyarka kar ka bari jama'a ku kiyaye lafiyoyinku duk abin da zai iya taɓa maka lafiya ta hanyar abinci ko abin sha ko yanayi ka kula da lafiyar jikinka ka san irin abincin da zaka rinka ci akwai abincin da zaka rinka ci kana cin sanan da nan zai kashe ka da wuri kana tafi amma kuma ka tsufa wallahi ka kashe kanka da zaki ka kashe kanka da maiƙo mutum da hankalinsa yana yana diban zaki diban maiƙo ba lissafi ko musamman wanda ya kai shekaru ya tsallaka ya kai shekaru ya fara samun girma ai ba daidai bane ai ana hanyar lafiya a bita da sannu ai ai lallabawa ake yi ka ci jefa kanka cikin hadari kana shiga cikin wani yanayin da zai iya taɓa lafiyarka duk yanda ka kai da isa in baka da lafiya wallahi sai dai a ganka kuma kai ma sai dai kaga ana yi kuma hatta bautar Allah ku sani da lafiya ake yinta idan ba lafiya ba inda za a je yanzu nan kun ganmu muna zaune a nan ne dan da lafiya ne idan ba lafiya kowa magu kowaye a cikin ku bai da lafiya sai a ce yana asibiti yana neman lafiya ko malamin ne ba lafiya ba za ka ga ya zauna a kujerar ba zance wani daban ake yi kuma ba shi ba Allah ya mana afuwa manzo Allah ciwo ya kama shi ja'ala ya tagashahu a al-karbu lamma saqul annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala ya tagashahu al-karbu fa qalat fatimatu radiyallahu anha wa karbu abata kalmar ja'ala tana cikin af'alu shuru' a larabci kalmar ya tagasha wato abu ya lullube shi wato tsanani a nan abin da ake nufi ash-shiddatu min sakaratil maut tsanani na ainihin wato magagin mutuwa tsananin mutuwa ko ɗacin mutuwa kai saboda ɗaukakar darajar manzon Allah da uluwu martabatihi da sharafu makanihi dama ya zo a cikin hadisi ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-awliya thumma al-amsalu fal-amsal tab Allahu akbar to menene hikimar wato damuwar a cikin irin wannan yanayi suka ce القول الأجل في حكمة كرب المصطفى عند حلول الأجل كما يدي يزو أتكين واني لتابي مسمى أكي أكن وانا مقنقري نا حديثي دك منيني ما في جرمان زنشي da za a yi mana bayani akan hikimar da ta sa lokacin da mutuwa ta zo manzon Allah ko alamar mutuwa ta zo manzon Allah wato wannan alkarbu ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yassa nana Fatima tace wa karba abata yayin da taga annabi yana cikin tsananin zazzabi sai ta ji zafi a ranta sai ta dauke tace wannan damuwar ina ma da akan ta yake ita ta yi hakuri ta yadda da abinda Allah ya kaddara wannan din bai taba kamalan imanin ta ba amma sai ta nuna ina ma wannan tsanani da taga annabi yana ciki wato ina so ku gane wani abu guda wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah bai bashi ba lokacin da ajali ya zo masa sai da ya zazzabi mai tsanani har sai da ir ta zo tana nuna ya damuwa ya bacin rai dangane da yanayin da ta samu abata babanta yana ciki kamar yadda ya zo a cikin hadisi al-ainu tadma wal-qalbu yajza wala naqulu illa ma yurdi rabb dole ido zai zubar da hawaye zuciya za ta karkada a ji ba dadi amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda da shi wannan yana nuna mana ba wai Nana Fatima tana faɗan wannan dan nuna raki da kin yarda da abinda Allah ya yi wa manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wa sallam dan ku da annabi ya hana ta yi da annabi ya hana ta fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai nan dan Allah sai kalle shi ta yace ayya laisa ala abiki karbun ba adal yau ki hakuri ya Fatima ya nuna mata imani ya nuna mata hakuri ba komai mutuwa ce ta zo lokaci ne ya zo daga yau babanki bai da wata damuwa kwata kwata daga yau irin wannan damuwa irin wannan alamu irin wannan tsananin ciwo ya Fatima daga yau babanki ba zai sake yi ba maganan manya ce yana nufin ai mutuwa ta zo ƙarshen laisa ala abiki karbun ba adal yau la yusibuhu nasabun wala wasabun ko gajiya ko ciwo ko wani abu zai taba samun annabi ba babu alam bayan wannan rana me yasa saboda zai tashi daga darul akdari ila darul akhirati wassalamati daima daga gidan gajiya zai bar gidan gajiya gidan bacin rai gidan damuwa zai koma gidan alheri gidan zaman lafiya da wamami gidan lahira kenan ba a san me abinda Allah ya tanadar ma babanki ba yake Fatima a wannan gida mai albarka ya sabu almaratibul aliyya bayan daukaka kuma zai karin samu daukaka ba kadan ba kamar yadda yazo a cikin hadisi la rahata lil mu'min duna liqa'i rabbih mu'mini bai da hutu jama'a mu'mini bai da hutu in ba ya ji ya gamu da Allah ba dan haka manzo Allah shine shugaban mu'minai babban hutunsa ya Fatima zai gamu da hutu ne bayan ya gamu da Ubangiji kuma duk wani mai imani da kake gani ai rayuwar duniya dama a cike take da wahala da kadar a cike take da shurur cike take da damuwa ko yau kana cikin farin ciki gobe ranka ya baci in akwai wadata aljihu yau gobe babu yau wani ya mutu yan wani an haifa jibi an yi asara gobe an samu riba haka rayuwar take yau ka samu jibi ka rasa yau an samu farin ciki ana murna ana tafi ana tsalle ana fati jibi kuma ana kuka ba haka akai ta yi ba kwanan nan da akai ta tsalle tsalle akai ta fati akai ta murna ana tarawa ana nunawa ba ko ba haka bane ba yanzu ko ba gashi ba kowa ya shiga uku ba ina masu rawa ina masu tafi ina masu ihu suna daga hannu munci 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 da kunan kuna cin kwakwa ai haka duniyar take malam ba ta da tabbas ba ta da dadi ba ta da garanti da ka fahimci wannan ka huta in ma ka tsammanci wai duniyar nan zaka zauna salin alin har abada kullun seti kullun jin dadi, kullun kwanciyar hankali, kullun kullun kullun, wallahi ka yaudare kanka. In yau kana farin ciki ka rubuta kanka, wallahi jibi sai gaban ka ya fadi. In yau ka sa riga mai dadi, na rantse da Allah wata rana za a kai ka tsirara kabarin ka. In yau ka ci nama ka karya kashin kaza, to wata rana in ba sa'a ba da kwado zaka karisa. Haka rayuwar take, ka yadda sai ka huta. In ka ganka a sama, to wata ran zaka yi kasa. In ka ganka a kasa, wata ran kai ne zaka yi sama. Yau dalibi kake kana wahala, ko wata ran kai zaka bada umarni kana kan kujera kana juyawa. Bayan ka gama juya kuma kai za a juya a tukuikuye ka, kai ka kabari a binne ka. Ba wani tabbas a wannan duniyar. Da mumini ya gane wannan da ya huta. To babu lokaci, dole za mu tsaya a cikin hadisin, amma dai a ƙarshe barin ƙarasa shi kafin ne sharhi. Balan mama ta kalat ya abata ajaba rabban da'u. Ya babana, annabi ya ɗauki ranshi ta ce ya amsa Ubangiji da ya kira shi. Ya abata man jannatul firdausi mawa. Ya babana, wanda aljannatul firdausi ita ce makomarsa. Ya abata babana, ila jibril nan a muna kai kukan mutuwarsa da labarin mutuwarsa zuwa ga abokinsa Jibril. Yayin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na na Fatima ta ga an dauko annabi, la ilaha illallah, an sa shi a rami, an dauko ƙasa an tura masa, tace yanzu atabat anfusukum ya Anas, yanzu ranku ya muku dadi ku ɗebi ƙasa ku zuba akan annabi, za ku iya? Annabin za ku zo ku binne? Manzon Allah za ku saka a rami ku tura masa ƙasa, za ku iya? Fatima take faɗa. Atabat anfusukum ala an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab, yanzu ku da farin rai kuna jin dadi, za ku iya ɗiban ƙasa ku zuba akan annabi, mutum mai daraja? Kamar na Fatima, kamar ɗimaucewa ta yi. Yanzu yau annabi ake binnewa? To ya ishe ka wa'azi, ba sai an maka sharhi ba. Tun da aka ɗauki manzon Allah aka sa masa ƙasa aka binne shi, zancen ka ya ƙare. Min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah ka yafi mana, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa aljanna makomar mu. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.